Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yan diplomasiya daga sassa daban-daban na duniya sun gaza cimma yarjejeniya akan kudirin da Majalisar Dinkin Duniya ta shirya akan kare halittun cikin teku bayan tattaunawar zagaye na biyu ta citira. Da sanyin safiyar jiya Asabar ne aka dakatar da tattaunawar a helkwatar Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York, bayan tattaunawar makonni biyu da masana muhalli suka sa ran zai rufe gibin matakan kare halittun ruwa na ƙasa da ƙasa. Kudirin da aka shirya zai tsara hanyoyin kare albarkatun halittu na wasu nau'ukan tsuntsaye guda biyu da ke rayuwa a kan tekunan duniya da ba su karkashin mallakar wata ƙasa. Kasa da kashi ɗaya cikin ɗari na halittun kan teku ne ake kare su ba tare da wani sabon kudiri ba. Kana 'yan kalilan da ke samun kariyan bai wadatar ba daga barazanar da nau'ukan halittun ke fuskanta, in ji Maxine Burkett, karamin sakataren harkokin wajen Amurka wanda ke cikin tattaunawar. A jiya Asabar, Prime Minister mai rikon kwariya a Iraki, Mustafa Al-Kadimi, ya yi kashedi cewa rikicin siyasan kasar yana barazana ga nasarori da kasar ta samu a kan tsaro. Kashedin Al-Kadimi ya bayyana karara irin hadari da ke tattare da rikicin siyasar Iraki mafi muni tun cikin shekarar 2003 da Amurka ta jagoranci mamayar da aka kai wa Irakin. Kuma sabani ne tsakanin mabiya babban malamin Shi'a mai fada aji Muqtada al-Sadr da kungiyoyin adawansa masu samun goyon bayan Iran tun bayan zaben majalisar dokokin kasar a bara. Al-Sadr shi ne ya lashe kujeru mafi yawa a zaben watan Oktoba, amma ya gaza samun rinjayi da zai kai shi ga kafa gwamnati, lamarin da ya sa rikicin ya zama mafi muni a Iraki a cikin 'yan shekarun nan. Daga bisani bangarinsa sun yi murabus daga majalisar dokoki, kana magoya bayansa suka yi cincirindo a harabar majalisar dokokin a birnin Bagadaza. Al-Sadr ya buƙaci dakatar da majalisar, kana yi kira da a gudanar da zaɓen wuri. Ana ci gaba da zaman tankiya a ciki da gewayen tashar nukiliyar Zaporizhzhia ta ƙasar Ukraine, yayin da masu bincike na ƙasa da ƙasa ke shirin gudanar da bincike a tashar mai haɗari. Hakan da zuwa ne yayin da aka bada rahoton sabon tashin hankali a kusa da tashar a jiya Asabar. Rasha da Ukraine suna zargin sojojin junansu da harba makaman artillery a kan tashar makamashin nukiliya mafi girma a nahiyar Turai. Ana sa ran nan ba daɗewa ba, rukunin masu bincike daga hukumar kula da makamashin kare dangi ta Majalisar Dinkin Duniya IAEA a takaice za su je tashar domin yin bincike. Sai dai akwai damuwa game da yiwuwar haɗarin yoyon makamashin idan makaman da ake harbawa ya taɓa wani ɓangare na tashar nukiliyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, wasu 'yan bindiga da ba gano ko su wane ne ba sun kashe mutane shida kada suka raunata wasu biyu a wani harin kwantan bauna da suka kaiwa ayarin motoci daga ma'aikatar haƙar zinari a garin Bongo da ke gabashin Burkina Faso. Wata sanarwar ma'aikatar sojin ƙasar ta ce a makon da ya gabata an tura wasu motoci biyar daga ma'aikatar haƙar zinari ta Endeavor su je su taimakawa wani ayarin motoci da suka makale a cikin taɓo kwanaki da dama. An kai harin ne yayin da ayarin motocin suka sake dawowa akan hanya. Maharan sun auna motoci biyar da suka je taimakawa ne a lokacin da suka bar ayarin da kuma jami'an tsaro da ke tare da su. Kamfanin zinari na Endeavor da ke zama kamfanin haƙar zinari mafi girma a ƙasar da ke Afirka ta Yamma bai ce ufan ba yayin da aka tuntuɓe shi. Sai dai nan take ba iya ganowa ba ko waɗanda aka kashin ma'aikatan Endeavor ne ko kuma na ƙawayensu ko ma masu musu aiki a wurin haƙar zinarin. A ƙarshe, dubun-dubatar mutane ne suka tsere daga gidajensu a arewacin Pakistan a jiya Asabar bayan wani kogi da ya batse ya lalata wata gada, yayin da mummunar ambaliyar ruwan sama ta haddasa ɓarda a faɗin ƙasar. Ambaliyar ruwan mai ƙarfi a lardin Kibar Patinkwa da ke arewacin ƙasar ta sa kogin Kabul ya batse, lamarin da ya lalata hanyoyin shiga wasu gundumomi. A can ƙasa, fargabar ambaliya a gabar kogin ya sa mutane sama da 180 a gundumar Casada tserewa daga gidajensu, yayin da wasu suka kwana akan manyan hanyoyi da dabbobinsu, a cewar jami'an agaji lokacin bala'i.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Sake saduwa a wannan zauren VOA inda manyan baki kuma malamai suke amsa tambayoyi. Yau za mu tashi ne a inda Sheikh Nuraini Ashafa yake ci gaba da amsa tambayoyin mahalarta zauren tare da jaddada muhimmancin zaman lafiya. Bismillah Sheikh.
To na ce wa ina alfanun aikin ku? Ka je Yalwan Shandan ka tambayi mutanen Yalwa, ka ce mutanen Yalwa dan Allah an ce wani abu interface sun zo maku, me alfanun su wajen zamantakewan ku? Na biyu, in aka ce ina alfanun mu, mutum ya je ina? Ya je Godogodo, kasan Godogodo, ya tambayi mutanen Godogodo shin wai liman da pastor sun zo, me alfanun zuwan su gare ku? In aka ce ina alfanun mu, ku koma ku tambayi manyan shehunan nan na Kaduna gabaki daya, wadansu mafiyan su sun riga sun rasu, wadansu na nan da ransu, wanda suka sa hannu a yarjejeniyar bayan rigimar shari'a a Kaduna, muka ce a zo a zauna a neman mafita. Malaman da suka yi wannan aiki su 22 11 anan suka zauna akan can, mu mun yadda ko dole sai an zauna lafiya. Sauransu suna nan har yanzu. An yi wannan yarjejeniyar tun wancan lokaci, ba sake zubar da jini a Kaduna ba, a garin Kaduna ba, sai da aka shekara 9 domin neman mafita 2011 aka sai wannan lokacin tun 2001 2002. Saboda haka akwai alfa zamantakewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fara kyakkyawan zama a fadan manzo. Muka ga ya zaka koyi zama tsakaninka interfaith manzo ya fara sallallahu alaihi wasallam a fadan shi, zama na haki da makwabtaka da inganta zamantakewa tsakaninsa da mene da kristoci, tsakaninsa da yahudawa, tsakaninsa da maguzawa wanda ma ba su da addinin gargajiya suke bi, larabawan kauye, ya zauna da su, ya inganta zamantakewa. Kuma bayan haka makotansa sun shiga tsaka mai wuya, kamar ina misali kamar kasan Roma ta shiga uku, suratul Rum. Me yake suratul Rum? Jaje ne manzo ke mawaye waɗanda ba musulmai ba, da yaki ta ci su, annabi na masu ma zaje she kawo gulubatin Rum. Duk malaman duniya an san wannan haka yake. Ashe ko ba nan ba, kuma manzo ce akwai mutanen ƙware a kowane addini, akwai nagari, akwai gurbatari, akwai batagari. Cikin nagarin da yake yace ku kuma ƴan uwana mabiya da suke cikin damuwa, yace akwai wani ƙasa Abasha, akwai wani sarki, sarkin Kirista ne kuma adili. Kuji magana, sarkin Kirista ne adili, kuje wajen shi za ku samu mafaka. So, shine Ethiopia a yau. In manzo sallallahu alaihi wasallam yace a cikin waɗannan wanda ke ahlul kitabi din nan koko kafirai nan akwai adili a cikin su, ku je za ku samu mafaka. A'a, sun shiga tsaka mai wuya. Annabi ya daga hannu, sura ne guda tafkan Allah ya sako, ya miƙa hannu yana addu'a, Allah ya ba su galaba. Kuma a ƙarshe aka sawo gulubatin Rome, Allah ya ba su galaba. Anya kuwa bai kamata malaman mu tashi kai tsaye mu faɗakar da ƴaƴan mu ba, mu faɗakar da almajiran mu ba, su san darajar musulunci yana tafiya ne da darajar haƙƙin da ta ba makotaka. Allah ya sa mu dace.
Mun gode Sheikh Ashafa. Sai malami na gaba, wato Sayyidi Alƙasim Yahaya Yawuri.
Alhamdulillah, dama maganan da muka faɗi zuke nan, kuma shehunan malamai na musulunci da shugabannin Kirista su masu yi maganganu masu tarin albarka, Allah saka mu kowa da alheri. Babban abin da nake jawo hankalinmu shine mu gane addini daban, layi daban. Shi addini ya kafu ne daga littattafai na addini. Kamar yanzu mutanen da ake kamawa ne, kila mutum yana garkuwa da mutane ko yana ta'addanci ko yana wani abu, mu muke yaki da masu gidan television da sauransu na duniya sai su yatsa cewa musulmi wanda ya dan ta'adda kaza da sauransu. Muke gaya ma duniya daban, addinin musulunci daban, ta'addanci daban. To abin da yake son duka kristoci su gane cewa shin zagin wani cikin addini ba addinin kristoci bane. Saboda haka musulmi yau idan an kama wani wai yayi garkuwa da mutane, ba za ka ji wani musulmi ya an ci a kashe shi ba, saboda ya cuci kasa. Ba za ka ji wani musulmi yau ya ce zai kare shi ba, saboda kure ne. Ta'addanci ba addinin musulunci bane. Zagin shugaba a musulunci, zagin manzon Allah ya yi ta'addanci girma a cikin manyan layi. Mu shine na horko, shine first. To saboda haka kuma zagin wani annabi, ko da annabi Isa ne alaihi salam, wanda Kirista suna ganin girman shi. Saboda haka shi yasa muke cewa babban laihi ne mai girma, kamar yadda muka sani a ce wannan patanci ga addini kuma musamman ga musulunci. Shi yasa kamar yadda dan wake ta faɗi cewa cikin Leviticus Allah yana yahe kowane zunubai gaba daya. Shi yasa Qur'ani yake ce mana ya ku bayan Allah masu laihuka ku zo wurin Allah, Allah yana yahe zunubai baki daya. Amma da Bible da Al-Qur'ani suka tabbata wasu laihuka da girman su. A cikin Leviticus kana ganin Annabi Isa yake sanarwa cewa idan ka zagi Yesu, ka zagi dan Annabi Isa, Allah shi Yesu yana iya yahewa. Amma in ka zagi Ruhu Mai Tsarki ko ka tuba ba za a yahe ba. To haka zagin manzon Allah ya tabbatu cewa ko da ka tuba ba za a yahe maka ba. To shi yasa nake cewa abinda yake wajibi akan mu kafin mu gudun kai dokoki, mu fahimci junan mu. Mu gane cewa da mu kamar yadda muke so an VOA su shiga tsakani, tunda Allah ya yi amfani da su ya kawo wannan tattaunawa ba yau ba. Mun tattauna akan shi'a, akan abubuwa da yawa tare da su. To su shiga gaba tare da mu in Allah ya yarda, za mu kira duk wanda ya kamata a kira. Misali mu a dariƙar Tijjaniya yau mun yi miliyan 50 a Najeriya. Su Sheikh Shari'u Ibrahim Saleh, su Sheikh Dahiru Usman Bauchi, kuma muna da murya daya kan ladabi. In muka ce AA ne, in muka ce AA ne. Mun almajiran Sheikh Ibrahim, yes. To abinda muke faɗi shine irin wannan da mutum zai ce ayi ka ayi, to irin wayannan shugabannin sai sun zauna tare da manyan shugabanni kuma na Kirista, su zo su dubi maslaha cewa ba a ɗauko doka daga sama, kamar an ce a Ingila criminal ka zagi wani, ko a America ka kawo Najeriya kai ka rubuta ka kai doka. Menene a kawo doka kan litattafanmu yanda za a hana laifi? Kowa mai amince wannan mutumin da muke ba, kowa mai amince wanga shine doka, sannan kuma za mu girmama wannan doka, wannan shi zai hana irin wannan abun ya ƙara faruwa. Zan ba da misalin wannan mutumin da muka ce ya yi fatanci kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, da aka taɓa bada shi a Kano, kuma ban mu ji wani abu da hukuma ta yi ba, musulmi ne. Amma dai zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu musulmai shugabanni muka kamo shi aka kai shi har National Mosque, aka kai shi ga security na Abuja, ba su yarda su anshe shi ba, aka mika shi aka kai shi Kano. Sannan sai da ta zama hizba ta Kano da take wani abu ne na addini, sannan ta yarda ta anshe shi, sannan aka zauna aka yi ta yi. Kuma mun sani har yanzu ba abinda zamu ce an gani wanda aka yi kai. Saboda haka da musulmi da wanda ba musulmi ba, da ku gane cewa taba Annabi yana da matsala akan mu, kuma a girmama wannan. Sannan mun kuma gane cewa taba Annabi Isa ko kuma taba Allah ko kuma taba Ruhu Mai Tsarki kuma yana da matsala akan ku, kamar yadda muka karanta cikin littafi. Saboda haka idan Kirista ya haka nan, muna sa ran manyan Kiristoci su kawo shi ce gaya. Idan za su tabbatar da kawo shi, musulmi ba zai hito ya hargowa ba. Idan mu ma musulmi ya yi laifi, duk musulmin da ya taba wani martaba na addinin Kiristanci, wallahi ba ina haɗi dunnan bane, mu za mu bada shi. Saboda ba addini bane, kuma mu addini muna bin shi yanda yake ne, ba son rai muke yi ba. Saboda haka wannan abubuwan ya kamata abinda za mu jawo hankali kai, kamar yadda yake maganar tarbiyya, tarbiyyar da ta rage yanzu shine tarbiyyar ruhi, shine addinai suka rasa. Tarbiyyar da uwaye suke da yace da kaman kunkuru ne, idan kunkuru dan shi, in uwan kunkuru ya kalli da sai kawai ya koshi, ba sai ya ci abinci ba, shine bai shan nono. To haka idan da ko kaka kamar yadda pastor yace da ya kalli da sai ya bar wani abu, to haka muke har yanzu addini. Ya kamata wannan ruhin mu yana tsarkake bayan Allah zuwa ga Allah. Muna sai mu kan mu soyayyan Allah saboda Allah. Idan soyayya ya samu cikin al'umma, ba wanda zai dauki bindiga ya yaki wani, ba wanda zai dauki bindiga ya kashe wani, ba wanda zai ki wani ko ya ce wani. Mu muna mu kan mu tarbiyya, to mu ƙara ƙarfin tarbiyya ga al'umma. Yanzu ilimi ya wanzu, malamai sun yi, amma akwai karancin tarbiyya na ruhi. Wannan shi yake haifar da abubuwan da yake faruwa yanzu. Karancin tarbiyya na ruhi wanda babu su. Yanzu cikin mu nan kowa zai rancewa da Allah, nan shekara 40 baya bai san ya zagi bane, ko ya dauki hannu ya bigi wani. Ba mu sani ba. Saboda abu ne da ya saba mu mutuntaka. To ya kamata mu karantar da mutanen mu cewa akwai abinda ba addini bane. Akwai wuraren da kuma suke nogo area, kamar yadda shi yake bada misali, yace yanzu ba za ka je wasu wurare ba, kamar India inda suke bautan shanu, kace za ka zagi wannan shanu. Shi yasa Qur'ani yace kakka zagi dodon wanda suka kafirce, saboda sai su zagi Allah. Saboda haka tarbiyyar mu kenan, mu abinda ba mu so ku gane addinin mu, mu gane sai mu zo kamar yadda shi yake bayani, ba wai sai mun taro wasu ba, mu da shugabannin mu. Akwai jama'atu Zakiya, mu kuma jama'atu Tijjaniya muna nan, akwai Kadiriyya, akwai shugabanni, mu zo mu haɗu dukan mu tabbatar da ababuwa wanda za su iya kawo mana sabani gaba, da shugabannin mu tabbatar, sannan su sauran jagorori na addini su tabbatar da wannan, sannan mu da kanmu mu kai majalisa. Idan muna da fahimta tsakaninmu wannan ba zai iya faruwa ba, kuma za mu san kiman kowa, kuma za mu kiran mai kura, kuma za mu san muna da wasu red lines ba ketara. Saboda haka duk cikin wani yanayi da mutanen mu za su yi ta maganganu, mu muka yi kowa son doka, ba za mu yadda da fauda ba. Mutane su zauna haka nan ba doka, kowa na abin da ya ga dama. Amma menene abinda kuka san suna da girma ga hukunci, ga abubuwa ana ta yi. Wasu mutane na ta shashayen gidan suna ko dukkanin muna da shari'e, duk muna hakuri, ko mu aka kashi za mu yi hakuri, amma aka taba manzon Allah to hakurinmu ya kare. Ya kamata Kristan Najeriya su san haka nan, su ma su san kuma cikin littattafan su ma suna da irin wannan. To mu zo mu fadu kamar yanda shakke ce, mu zo mu haɗu kalmomin da suke sawa'un tsakaninmu da su, mu zo mu yi adalci, mu fahimtar da juna, ko mu girmama juna, ba munafunci, ba mu faɗi wani abu daban ba, ko mu hawo minbari muna faɗi daban. Wallahi duk abin da kuka ga wayannan malamai suka faɗa, mun haka muke ne, kuma za mu tsaya tsakani da Allah tare da mu, da ku kuma za ku gane ku masu abokan zama ne, ko mu masu gaskiya ne, ko mu masoya ne kan junanmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.
Muna godiya Sayyidi Alkasim Yahaya Yawuri. Bari in miƙa na'urar magana ga Dr. Professor Maryam Abdullahi. Ta ce tana da wata tambaya. Malama, gare ki.
Assalamu alaikum ya uwana. Allah ya gafarta malam, tambaya nake da shi. Cikin Alkur'ani, Alkur'ani mai girma, mai tsarki, yana gaya mana cewa makwabta, mu yi zumunci da makwabta. Wani gurin ma an ce mu kyautata ma makwabtanmu, mu zauna lafiya da makwabta, kuma mu ɗauke su kamar ƴan uwanmu. To bisa rashin sa'a, ni wannan abu ba wai bane ba naji bane ba jiyo bane, ya faru ne kaina. Ina da makota, a cikin makotan nan da nake da su, wani yazo ana da zumuncin na makotaka, kawai sai yazo ya samu mai gidana, ya mishi magana, yana da business, yana da waye, saboda haka yana son da Allah yayi mun magana. Saboda haka nan mai gidana ya gaya mu, yazo da business din, ba wani abu ne business ba, wani dai irin dai kayan siyarwa ne. Sai ce yana son mu haɗa gwiwa da ni da shi, saboda haka nan za a samu riba, za a yi waye a kowane wata, za a rika samun dai abin da ake samu. A takaice dai, in takaita takaicen takaicewa, ya ce in kawo kaza, yana da dama fa, shi na shi, shi shi ne zai tafiyar da business din, za a samu kaza, za a biya kaza, za a yi wane, ma'aikata waye, duk dai aka yi agreement. A takaice da lawyer da komai, nace ka lawyer shi neman kawo nawa. Sai ce shi ya yarda da lawyer na, saboda haka aka zauna ga lawyer na, ga matarsa, ga mijina. Saboda haka nan aka zauna aka yi agreement, lawyer na ya rubuta takarda, aka yi komai da komai. A takaicen takaicewa muka je banki, a nan banki na yi mishi transfer din kudin, na bashi yau shekara biyu kenan. Mutumin nan sai kawai ya je ya dauki gidan shi, ya bada haya na shekara goma, ya yi leasing gidan na shekara goma, ni ban sani ba. Saboda haka nan ya dai cicire sim din shi, ba dai na samun shi. Saboda haka nan ni yanzu ne ta bin DPO din unguwarmu, cewa da Allah a taimaka mu a samu address din shi, yace shi ma baya samun shi. A takaice dai na dinga bincikawa, har aka samu wani yaron shi da yace shi ya san inda yake, ya tashi ma anan inda aka san shi, ya koma inda yace kai yake, tunda ni ban taɓa zuwa wajen ba, yace ya koma Ilorin. Saboda haka muka shirya da DPO da ƴan sanda da waye, aka ba da ɗan sanda biyu. Saboda haka nan aka ce in kawo kuɗi na kawo kuɗi, irin dai asara kan asara. Aka dai tafi, ko ya samu baraka ne, waɗansu sun gane abubuwan da ake yi ko sun ji. To a takaice dai an je kwana uku a nan inda aka ce yake, an je gidan shi aka ce ba yanayin ya tafiya inda aka ce yake zaune. Ana na aka ce ga hotel ɗin da yake zuwa, shi ma aka je ba a same shi ba. To a takaice dai haka ne asaran kuɗin nan aka dawo, ba shi ba kuɗi. To don haka shi yasa daga nan naji tsoro, an ce ka ɗauki makocinka, tamfar ɗan uwanka. To ni na ɗauka, ba ma makocina ba, duka makotana. Haka nike zumunci da su. Shi yasa nike so malamai ko malami, nike so a bani haske game da maganar makoci ko makota. Assalamu alaikum.
Yanzu Alhaji Dodo Oroji zai kammala magana ta ƙarshe, za a tashi.
Yawwa, to shikenan Dodo Oroji.
Jama'a assalamu alaikum. Wannan taron da muka yi VOA, muku godiya kwarai da gaske. Sannan kuma amma kuna da aiki gaba, kun tono garma ake ce komai da Hausa ta. Allura ta tono garma. Ya kamata ku nemi gwamnati, don duk wannan abubuwan da suke faruwa, muna cewa da Kiristoci da Musulmai, kamar kudu, kamar misali a ce matan nan da aka kashe ɗaya, ai ba wani laifi ba ta zage kowa ba, kuma aka kashe ta, aka kashe ƴaƴanta. To ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin irin wannan abubuwan, ta tabbatar da cewa duk wani mutum ɗan Najeriya in ya saba, to a hukunta shi nan take. Da irin wannan abun sun suke kawo matsala, saboda in babu hukunci, mu za mu dinga muita abin nan, amma kuma abun zai ɗauki. Amma in gwamnati ta ba mu ta ɗauki mataki a kan wannan abubuwan da suke faruwa, to ina tabbatar muku za mu samu nasara. Babu dalilin da kowa ya yi addininsa, kuma kowa ya kyautata zaman shi da makocinsa, dukkan mu ba mu yi kowa mu sai yayi da wani, kun gane ko? Allah ya hada mu kasa daya, ba yadda zamu yi da junan mu, duk kasa daya muke, babu dalili a ga wani a wani mutum ba a tabbata laihin shi ba a ce yayi kaza a kashe shi ko wani abu, duk wani abubuwan gaskiya a gaya ma gwamnati akwai laihin gwamnati akan wannan abu, kuma bisa gare su ma zan iya fada, ya ka gaya ce a kira ni zan fadi.
Yawwa, to daidai muna cikin taron nan wakilin mu Alhassan
Bala.
Bala ya samu labarin cewa wani musulmi a Lugbe ya aibansa manzon Allah kuma an kashe shi, kuma har ma an kona shi, labarin da muke samu kina eh. To Allah ya kiyaye na gaba. Yanzu za mu tashi daga wajen taron nan. Ina jin ita magana. Ok, watakila in an tashi yawa to shi yawa to yanzu za mu
sheik nan gefe shi ne makocin ki yanzu a nan
yawa to madalla
ina makaro da Allah dan mata bayani sai manzo ya ma ya fuskanci irin wannan sheda na makotar nan
muna miƙa matukar godiya ga duk waɗanda suka bada dama aka yi wannan zaman, kuma in Allah da sai kamar na ji Hajiya tana cewa wannan shine karo na kashi na farko na irin wannan
taro, saboda gashi yanzu an kalli
in Allah ya yarda za mu sake shirye wani kuma shirin, ko ina fatan Allah ya raya mu gaba daya mu samu mu kai wannan lokacin mu sake bada tamu gudumar. Da haka ita Hajiya Madina Dauda za ta gode wa duk jama'a, sannan shikenan sai kuma Allah ya kai mu wani sabon shirin.
To jama'a, muna godiya ga waɗanda suka saurare mu, suka kalle mu a dandalin sada zumunta, muna godiya ga waɗanda suka aiko sakonnin su, muna kuma godiya ga dukkan ƴan uwa waɗanda suka taso daga nesa, kamar mutanen Interfaith Sheikh Nuraini Ashafa da Sheikh Reverend James Muvelwiye da Pastor David Tasa daga Gwagwalada, sai Hajiya Mariya Ibrahim Baba daga Kano, sai Sheikh Tajuddin Muhammad daga Games Village, sai Sayyidi Alkasim Yahaya Yawuri, sakataren Ansaruddin At-Tijaniya, sai kuma Bishop Jonathan Maji, sai kuma abokan muryar Amurka daga Liberty da gidan rediyon tarayya da kuma gidan talabijin din Tozali, sai kuma ƴan uwana da Hajiya Professor Maryam Abdullahi, sai Alhaji Dodo Oroji asalin Bafulatanin Sokoto, sai kuma ƴan uwana duka da suka zo da su Dahiru da Buhari Yunusa Kumuriya da pastors dinnan da duk basu ce komai ba, amma mun gode da zuwan ku tunda an nuna ku an gan ku, insha Allah nan gaba za ku zo insha Allah. Jama'a, a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na da suka taimaka wannan taro yayi nasara, irin su Nasiru Adamuel Hikaya, Hawa Umar, Halima Abdurrauf, Shamsiya Hamza Ibrahim, Alhassan Bala, sai kuma manya-manya da suka ɗauki wannan shiri a faifai, Benjamin Ogangowon da kuma Awalu Salihu. Muna muku godiya kwarai-kwarai da gaske. Ubangiji Allah ya saka muku da alheri, wayanda za su tafi nesa kuma Allah ya kai ku lafiya. Na gode kwarai a madadin cibiyar muryar Amurka ta Abuja. Ni ce Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a kodayaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binni.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau muna wani gurin saida abinci ne, wani babban shagon saida abinci wanda ya suna Shagalinku. To a gefen sa akwai wani malami da muka samu. Malam, ko menene sunanka?
Halilu sunan.
Halilu wa?
Halilu Isa.
To Malam Halilu, kaman daga wani gari kake?
Sokoto.
A ina a Sokoto, cikin garin Sokoto ko ina?
Gada.
To malam, wani irin sana'a kake yi ne? Gashi na ganka da wasu abubuwa ga sa hannunka, ga kuma wata yar bakaja ka haka ko?
Magungunan kiswa na gargajiya.
Okay, magunguna na gargajiya ringan shi. To. To waɗannan magunguna na menene?
Na gyara gida ne, na aure, na gida, na karfin maza haka, na iyali.
To ganin cewa kaman wannan sana'a da kake yi na maganan gyaran gida, me yasa ka baro gida can gada ka taho nan Abuja kake wannan sana'a?
Saboda nan yafi min can gidan da na baro, nan yafi. Shi yasa na baro gida na zo an. Nan Abuja yafi gida kan inda nake. Akan harkar kasuwanci na, na fi jin daɗin shi a nan fiye da gida.
To kaman yanzu wannan kaya da kake siyarwa, kaman jarinka ya kai nawa?
Tun daga 50,000 abin da ya sama ina jiya su.
Yara 50,000
da ya sama? Abin da ya sama ina jiya su.
To amma a kowace ranar Allah kana kaman cinikin nawa?
To kasan ita kasuwa ta Allah ce. Akwai lokacin da za ka yi ciniki yadda ba ka tunani. Akwai lokacin za ka yi ciniki kaɗan, akwai lokacin da ba za ka yi to ba ka sai da komai ba.
To amma akan wannan sana'a taka baka taɓa samun wata matsala ba?
Ana ta an matsaloli ke ana samun matsaloli da ba a rasa ba, amma kafin a same su dai ana daɗi alhamdulillah. Amma ana samun matsaloli, ai ba abin na duniya wanda kai ka ce ba ka samun matsaloli, dole sai ka samu matsaloli kuma, amma Allah yakan kare matsalolin da ake samu.
To akan wannan sana'a kaman wace irin matsala ce za ka iya tunawa cewa wacce ka taɓa fuskanta?
Wadanda ta fuskanta a can da matsalar irin rashin kasuwa a can da can. Zuwan shigo wannan gwamnati na dan fankaci matsalar rashin kasuwa, amma a yanzu dai alhamdulillah wannan matsalar kuma Allah ya taimaka ta kauta ruwa. Amma farkon zuwa wannan gwamnati na hadu da matsaloli na rashin kasuwa.
To a rana kana kaman cinikin nawa?
Nakan cinikin 10,000 sama ga haka duk ina yi, in Allah ya kawo rana daya.
To kaman aina kake gaga kaman nan birnin Abuja, zaga kaman wasu na ganin birni ne kaman na ma'aikata. Ana magana akwai tsada sufuri da gurin gidajen zama. Kaman a wani anguwa kake zama a nan birnin Abuja?
Ni ina Maraba ne.
To amma kana biyan kaman kuɗin haya kaman a ce nawa?
Mun kama haya ne mun hudu, muna biya 50,000 a shekara muke biya.
A shekara naira 50,000?
Eh.
To kaman kana zuwa gida a yaushe yaushe kake tafiya gida?
Bayan wata biyu ko wata ɗan rabi ne kan zo gida.
To shi yanzu wannan magani naka da kake siyarwa, yaya ake shan sa?
Ana shan shi kaman wannan da ka gani haka. Kaga wannan murfi ne ai ko?
Eh.
Ana shan shi murfi hudu kullun kullun. Zuwa sati dai ka shan shi. Idan ka shanye zuwa sati ya ishe ka, za ka daina ma amfani a jikinka kafin ka sake amfani da wani, ko irin kana da sanyi haka ko basir, in ka banda bangaren iyali, in ka sha shi lafiya lau ne ba tare da wata matsala ba, ko za ka ji lafiya a jikinka. Yana kara ma namiji kujari sosai, da saurin kana da basir da sanyi duk za ka ji lafiya lau ne. Habal ne maganin bai da wata matsala. Insha Allah.
To malam Allah ba da sa'a.
Amin saboda mai. Nagode. A'a, wannan Lagos ake hada shi, wannan kuma Ghana ake hada shi.
Ku kuke hada wannan magani a nan daga Sokoto kake hado shi ka taho da shi nan, ko kuwa a nan Abuja kake hado shi, ko ko daga nake samu shi?
A nan nake sai wurin diloli. Wannan ana hada shi da nuna maka ga hena, ana hada shi a Lagos, wannan kuma nuna maka ana hada shi a Ghana. Amma akwai mayan yan kasuwar su ke kawo mana sari a wurin su na siyarwa.
Yanzu kaman wannan kana saran shi kaman nawa?
A to ai ka san kasuwa ne, ita ina dai gaya ma dai ina saran shi, amma ka san kasuwa ne. Kaga yanzu kamar wannan ai kagan da ake sa kaga kudin shi
naira 300,000
haka muke sarin sa. To amma kun ba mu kuma dan daura namu kadan mu sai mu sayar da shi.
To Allah ya taimaka.
Amin amin. Nagode, nagode da wannan dama da ku.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale. da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.